This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau Juma'a ta ukun karshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi a wannan shiri, ga Zara da kanin labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada wacce za ta jagoranci muryar Amurka a gwamnatinsa. Manyan jami'an gwamnatin shugaba Joe Biden suna gabas da tsakiya a wannan mako a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria. Babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya ce matakin da kungiyar Taliban ta dauka na haramta dalibai mata shiga aikin lafiya zai kara dakula al'amuran jin kai a Afghanistan.
Kanin labaran kenan. Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi a kowace jiha bisa dalilin cewa
akwai matsalolin da dama a kowace da a kasar nan da yawa za ka ga cewa sai kai tafiya a kilomita 30 50 100 baka ga jami'an tsaro ko kwa ɗaya ba. Shi 'yan sandan jiha zai ba 'yan sandan dama su rike makamai irin su AK-47.
To sai dai masu kula da lamura na cewa akwai abin dubawa.
Wannan jiha akasari zagirin wajen da zai ci zalin su abokan adawarsa wanda su ba su suke da gwamnati ba wannan jiha. Zai ci guna musu kuma zai zamana babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha.
Muna kuma da rahoto kan tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai wa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa watanni uku da suka shige a jihar Borno. Sai kuma shirin manuniya da a yau zai tsaga gaskiya kan batun zaben kasar Ghana da kuma rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP a Najeriya. Kada ku bari a baku labari. Za mu kuma kawo muku nasihar Juma'a, amma kafin nan ga Zara da halin da duniya ta waye gari.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada Carrie Lake a matsayin wacce za ta jagoranci muryar Amurka. Trump ya ce Carrie za ta jagoranci kafar yada labaran muryar Amurka da ake sauraro a duk duniya domin tabbatar da cewa an yada muradin Amurka ciki har da na fadin albarkacin baki yadda ya kamata. Carrie Lake tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yada labarai a Arizona. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Carrie ta ce ta yi farin ciki matuka da nadin da Trump ya yi mata akan jagorancin muryar Amurka da ke yada labarai da harsuna 49. Ta ce muryar Amurka kafar yada labarai ce mai muhimmancin gaske da aka ware domin yada manufofin Amurka ta hanyar tattaunawa kai tsaye da al'ummomin duniya tare da dabbaka aqidin demokradiya da gaskiya ga mutane da yawan su ya kai miliyan 354 a duk fadin duniya. Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Yayin da sojojin Isra'ila suka nausa ta Dungolan inda ta mamaye yankin da Majalisar Dinkin Duniya take sintiri inda Isra'ilan ta kai hare-hare da dama. A jiya ne mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu a Isra'ila, inda Sullivan ya dabbaka tare da kare muradin Isra'ila mai kawance da Amurka.
What Israel saw was an immediate threat, the collapse of a structure that had been in place for a long time.
Yace abinda Isra'ila ta gani a matsayin barazana wato rushewa tsarin da ta kasance a cikin lokaci mai tsawo da kuma yuwar barazana kai tsaye iyakarta, don haka ya zama dole ta yi duk mai yuwa don kare kanta daga duk wata barazana. Wannan shine abinda Amurka ta tsaya a kai. Majalisar Dinkin Duniya ta ce matakin da Isra'ila ta dauka ya saba yarjejeniyar da ke tsakaninta da Syria, wadda aka sanya hannu bayan yakin gabas ta tsakiya a shekarar 1973. A wani jawabi da yayi a Brussels, babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO yayi gargadin cewa shugaban Russia Vladimir Putin na kokarin shafe Ukraine daga taswira, kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kudade don samar da tsaro. Mark Rutte yace Russia na shirye-shiryen yin yaki da Ukraine na dogon lokaci, kuma akwai yiwuwar Russia ta yi amfani da makamai a nahiyar. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin kasashen kungiyar da su ƙara kasafin kuɗin soji. A Russia, shugaban yankin Chechnya ya faɗa cewa wani hari da jirgin Ukraine mara matuƙi ya kai akan barkin 'yan sanda ya raunata akalla mutane hudu. Ramzan Kadyrov ya faɗa ta kafar Telegram cewa jirgin mara matuƙi ya lalata rufin ginin da tagogi tare da haddasa wata ƙaramar gobara a Ukraine. Gwamnan yankin Kherson ya ce harin jirgin saman Russia marasa matuƙi ya raunata wani mutum a birnin.
To kada yi nisa, nan gaba kaɗan Zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin mu kai ga haka, bari mu buɗe taskar rahotannin da batun harkokin tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a Najeriya. Da ya sa jiya Majalisar Tattalin Arziki ta ƙasar da ta kunshi dukkan gwamnonin ƙasar ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi a kowace jiha, sai dai masu kula da lamura suna ganin ana iya siyasantar da wannan lamari, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Gwamnan jihar Kaduna ne Ubasani ya bayyana wa manema labaru bayan da Majalisar Koli ta Tattalin Arzikin Najeriya ta gama taron ta a fadar gwamnati da ke Abuja, inda yake cewa
dukkan jihohi guda 36 sun miƙa rahotonsu da aka ce ko ya rubuto domin akan maganar kirkiro ɗan sanda na jiha. Kusan duk jihohi 36 kowane jiha sun yi da cewa yin ɗan sanda na jihohi shi zai kawo ƙarshen wannan matsala da ake fama da shi na rashin tsaro. Sannan ka duba ƙasar nan gaba ɗaya, mutane akalla miliyan 230, kuma in ka duba duka sojojin da ke ƙasar mu a yau din haka ba su ci 250 ba. In ka duba kuma ɗan sanda na ƙasar nan gaba ɗaya, in ka duba ba su ci 370. In ka haɗa sai ka ga cewa akwai matsaloli da dama, akwai wurare da ƙasar nan da yawa za ka ga cewa sai kai tafiya kilomita 30-50 baka ga jama'a ko ba ɗaya ba. Kuma shi ɗan sandan jiha zai ba 'yan sandan dama su rike makamai irin su AK-47, don ka je ka dubi 'yan sa kai ko kuma in ce 'yan vigilance service da muke da su a jihohi, doka ba ta ba su dama su rike manya-manya makamai ba, wato bindigogi. Kuma ka ga 'yan ta'addar na yanzu da wasu abubuwa akwai matsala. To amma shi harkan 'yan sanda na jiha yana da abubuwa da dama. Na ɗaya, yawancinsu za ka ga cewa 'yan wuri ne, sun san yanayin wurinsu.
Wannan matsayi ko shakka babu zai kawo cece-kuce a cikin Najeriya, domin daman ana kalubalantar gwamnoni masu sha'awar fitowa da wannan tsari na 'yan sandan jihohi a daidai lokacin da kuma ɗansu 'yan Najeriya suke bayan wannan tsari domin magance matsalolin tsaro da suka dabaibaye Najeriya, kuma ga alama suka fi ƙarfin 'yan sanda ko sojoji na tarayya. Kamar dai da Malam Mamun Sale mai shiri kan sha'anin tsaro yake bayyana mun a fili da na yi da shi a Abuja bayan da gwamnonin suka fito daga taron nasu.
To gaskiya yana babban alfahari da za a samu ta kirkiro 'yan sandan jihohi, wato shine na farko, musamman jihohin da ake fama da harkokin ta'addanci da rashin tsaro. Za a ba wato shi gwamnan wannan jiha ko kuma jihohin za su samu damar sarrafa al'amuran tsaro ya zama ƙarƙashinsu. Umarni da na yi da hanawa zai zama su suke da iko bisa komai, su suke da wuga da nama, kuma ba za su jawo wani umarni daga Abuja ba ko hedkwata 'yan sanda ta ƙasa. Duk abin da za a yi daga nan cikin jihar za a yi. Wannan zai bayi da tabbatar da tsaro, na farko yaƙar ta'addanci gaba da gaba, na biyu yaƙar laifuffuka da wasu jihohi suke fama da shi, zai iya kauda waɗannan ababe da ake fama da shi a yanzu wanda 'yan sandan tarayya sun kasa magance shi.
Amma kuma illolinsa fa?
To illolinsa na farko, wannan jiha akasari za ka gani watakila zai ci zalin su abokan adawarsa wanda su ba su suke da gwamnati ba wannan jiha, zai ci zuguna musu, kuma zai zamana babu walwalar da ya kamata a samu a wannan jiha kamar yadda 'yan sandar tarayya suke gudanarwa. Don haka wannan shi ne babban illa. Mai yiwuwa wannan ƙarfin da aka ba shi sun 'yan sanda ƙarƙashin suke zai iya amfani da mulkin nan domin ya tabbatar da ya takile duk wata adawa da abokan adawa za su musu na siyasa.
Mai shiri kan al'amuran tsaro kenan Malam Mamun Sale a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Dukkan waɗannan ƙudurorin da ya dole sai sun kai Majalisar Tarayyar Najeriya kamin a tabbatar da kowace irin kudirin doka za a iya fitarwa domin ta amince da wannan tsarin. Kuma jinsar dokoki ta tarayyar Najeriya za ta amince da wannan kuduri idan ya zo gare ta lokaci ne kawai zai iya tabbatar da haka. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A kai da Malam Umar, ga zara da ci gaban labaran duniya.
‘Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an diplomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin Amurka, Koriya ta Kudu da Japan kan yiwuwar tsige shugaban Koriyan ta Kudu Yoon Suk-yeol. Jami'an sun ce Yoon, wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin rudani, ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da Washington ta kulla da yankin Asiya. Shugaban kwamitin kula da ayyukan soja na majalisar dattawan Senator Jack Reed a tattaunawarsa da muryar Amurka ya ce diplomasiyar Yoon ta ƙara Koriya ta Kudu ƙarfin gwiwa akan China da Rasha da sauran barazanar da ke kunno kai a tekun Pacific. Ana sa ran matakin da kungiyar Taliban ta dauka na haramta dalibai mata shiga aikin lafiya zai kara dagula al'amuran jin kai a Afghanistan, wanda babban sakatare janar na majalisar dinkin duniya ya ce shine na biyu mafi muni a duniya bayan rikicin Sudan. Tom Fletcher, babban sakatare janar na majalisar dinkin duniya mai kula da harkokin jin kai da agajin gaggawa, ya shaida taron kwamitin sulhun cewa matakin zai iya yin illa ga lafiyar mata da 'yan mata a Afghanistan. A farkon wannan watan ne hukumomin lafiya na Taliban suka umarci cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati da masu zaman kansu a fadin kasar da su dakatar da dalibai mata daga karatu. Fletcher ya ce wannan shine bangare na ƙarshe da ya rage wanda matan Afghanistan za su ci gaba da karatu mai zurfi biyo bayan haramcin karatun 'ya'ya mata. Hakan zai hana sama da unguwar zoma 36,000 da ma'aikatan jinya 2,800 shiga aikin lafiya nan da shekaru masu zuwa. Kuma adadin mace-macen mata masu juna biyu da jarirai na iya ƙaruwa matuƙa. A baya kungiyar Taliban ta haramta karatun sakandare ga 'ya'ya mata tare da cire matan Afghanistan daga mafiya yawan wuraren aiki.
To a gaida zara fage da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Barnan, Najeriya, inda aka fuskanci mummunan ambaliyar ruwa kimanin watanni uku da suka shige da ya jefa ɗaruruwan iyalai cikin halin tsaka mai wuya. Ganin mulan lamarin ya sa gwamnatin tarayya ta nan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ta ba da tallafin naira biliyan 1 da kayayyakin abinci da magunguna ga waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa. Wakilinmu a jihar Borno, Ibrahim na dauke da karin bayani.
Tallafin dai an yi shi ne da nufin rabawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa watanni da suka gabata, wanda ya hada da magunguna da kayayyakin abinci. Wasu waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwan ya shafa sun bayyana fatansu na samun tallafin da aka aiko daga gwamnatin tarayya.
Mun ji labarin wai gwamnati Najeriya ta ba da tallafi, muwa mu samu kuma ba mu san ko zuwa gaba za a rabawa. E, fatan mu dai Allah ya sa tallafin da aka bayar ya isa zuwa gare mu.
Wannan ambaliyar da aka yi ba mu samu tallafi ba, amma sun da yanzu an ce an ka tallafi, muna roƙon Allah ya sa mu samu.
A jawabinsa, gwamnan jihar Borno wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Umar Usman Kadafur ya bayyana jin daɗinsa.
On behalf of the government and people of Borno State.
A cikin jawabinsa ya ce agaji da gwamnatin tarayya ta yi abin ayaba ne da ma kwamiti karkashin jagorancin Alhaji Aliko Dangote da Dr. Olisa Ababako bisa kokari da suke wa jihar Borno. Azantawana da shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Borno Dr. Muhammad Barkindo ta wayar tarho ya bayyana min yadda tallafin ya iso tare da mika shi ga kwamitin tantance waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa.
Tallafin ya zo mana ba zata da yawa da al'ummomi da hukumomi da sun taimaka a wannan ibtila'in ambaliyar nan, sai dai kuma ya zo mana cikin farin ciki da yake mutane suna cikin kuncin rayuwa ga rayuwar na yau da kullum ga kowannan rayuwar asaran nan da suka yi so gaskiya tallafin ya zo a lokacin da ya dace kuma shi Professor Babagana Umar Zulum tun farko da aka yi wannan ibtila'i din ya kafa kwamiti na mutane 41 wannan kwamiti din ya sassaka duk mutanen da ya dace akwai EFCC a ciki akwai ICPC a ciki akwai DSS a ciki akwai Commissioner of Police akwai sojoji akwai malaman akwai hukumar da ba sa su a ciki ba domin a samu ayi abun da ya dace da kuma ya ba mutane kwanciyar hankali da nasuwa idan akwai damuwar su bayyana damuwar su
eh tallafin kaman zuwa yaushe za a iya tantancewa a sace karkashin kwamiti da al'umma za su amfana da shi waɗanda lamarin ya shafa
ai tunan da aka rantsar da kwamiti duk abun da yanzu ko da kwayar abu daya ne tare ko za a bi ka kwamiti sai dai kawai duk wanda ya ansi wannan kayan kawai za a ba kwamiti already kawai kayan ma ya riga ya shiga hannun kwamiti
ambaliyar ruwan da ya auku a ranakun 10 ga watan Satumban wannan shekara ya daidaita mutane tare da kashe da dama da rusa gidaje Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri
to a gaida Malam Iro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
manuniya gaskiya babu wani zabe da ta dau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe
kalaman da yayi na cewa ya yadda da ya fadi zabe shi ya bari abubuwa su kai sauki
wasu ƴan Nigerian da ke Ghana kenan ke tabbatarwa da duniya cewa zaben shugaban kasar Ghana an tsibe tsabar tsantsar gaskiya ne shi yasa kaji didda jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben babu wani abu da ya faru kamar rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a Nigeria kuwa alamu ne ke nuna cewa har yanzu dai akwai sauran daru
so ai mukamin ne har yanzu yana Abuja ga laye ga kudi ga kuma ainihin goyon bayan tunibu akan abin su bukata da makarfi dike
kowa yanzu kamar yanda ake fada jiki magai
daga lokacin da zaka kalli kanka ne kawai har abada ba za mu ci gaba ba
shi kuwa mataimakin shugaban majalisar jan tarayyar Najeriya sanata Jibril Barau na jihar Kanawa baje bayanin bayyana wa duniya yake cewa babu yadda za a yi suna ji suna gani su bari a yi wa al'umar su wuru
in karatu na biyu ba shike ne wai an gama a'a nan ne ba ake ke farawa tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda naka ɗin zai kira don ya taimaka masa abu zai zo ba
waɗannan ba so mun taɓa tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kamfayar cewa masu sauraro gaskiya kuru-kuru shiri na 200 babu guda daya cikin jerin shirin manuniyan da duk juma'a yakan zo muku da manyan labaru labarun kuma amana yadda jam'iyyar adawa ta lashe zaben shugaban kasa a Ghana ne yasa ƴan Najeriya da ke Ghana gaya wa duniya gaskiya kowa yayi kokari tukuru
mai magana Dr. Sharif Muhammad Gwani ne president din Arewa community kuma garkuwan bari barin Ghana mun ga zabubbuka daban-daban tun daga 92 gaskiya babu wani zabe da ta dau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe
sunana Alhaji Mustafa Rabi'u Jega shugaban masu kawo kayan abinci an yi zabe lafiya an kare lafiya dangane ma da in ka je zaka ga mutun ya je zabe minti 5 ya kada buran shi ya dawo mataimakin shugaban kasa shi ma dan takara kalaman da yayi na cewa ya yadda da ya fadi zabe shi ya bari abubuwa su kai sauki
ni ce ajiya ture Maryam Taularuwa zaben da aka yi mun munna mai farin ciki tunda Allah ya sa an yi zabe lafiya an kare lafiya kuma shi John Dramani Muhammad alƙawalin da ya dauka Allah ka bashi ikon yi
sunana Alhaji Murtala Mai Billi gaskiya ne ma mutanen Ghana farin ciki mu ƴan Najeriya da mun kaga wannan zabe cikin Ghana da mu dauki darasi mutane a ba su abin da suke so mu ba talakawa mu gyara halayen mu mu zama muna yin zabe mai tsafta irin wannan
daga Abuja kuwa wakilinmu ne ya tattara bayanai akan irin damban dambarwar cikin jam'iyyar PDP da ke fama da rikicin cikin gida akan wasu manyan
kujeru.
Ana zargin tsohon gwamnatin Rivers Nelson Wike na daga waɗanda suka hana ruwa gudu na samun sauyin shugabanci a jam'iyyar saboda tamkar yan amshin shatansa ke jagoranci. Da irin wannan korafin yasa ɗaya daga yan kwamitin amintattu na jam'iyyar ambasada Aminu Wali ya ce za su ɗau matakan da suka zama wajibi.
Mun amince cewa za a ƙarfafa kwamiti ta ladabtarwa wanda dama akwai shi. Ba za ta yiwu a ce mu kau da kai daga waɗanda suka zalunci jam'iyya ba. Dan idan har muna son mu tafi a haɗe, to tilas ne mu fuskanci abubuwan da suka faru a baya ko mai kokarin da za a zauna a daidaita abubuwa yadda ya kamata waɗanda suka da laifi a ba su laifinsu, wanda yake na kora ne a kore shi, wanda za a yafe masa a yafe.
Bukatar ita ce ta samun sabon shugaban jam'iyyar da zai karbi ragama daga damagun don kammala wa'adin iyarci ayu da aka dakatar ko hukuncin kotu ya tsayar da aikinsa. Kwamitin gudanarwar ya yi ta ɗage irin wannan zama na majalisar koli da hakan ke kawo tarnaƙi ga tasirin jam'iyyar. Duk da haka matsayin mukaddamin shugaban jam'iyyar Umar Iliya Damagun na nuna shawo kan duk wata matsala, kuma hakan ba zai hana jam'iyyar farfadowa da ma tasiri a babban zaɓe ba.
Mun samu jarrabawa ba wai al'ummar Najeriya gaba ɗaya ba suka ƙi PDP, a'a a cikin PDP kanta akwai wanda suka yi fishi suka kimara mata ba, shi ya sa muka samu wannan koma baya. To amma alhamdulillah kowa yanzu ya yi la'akari, kuma kamar yadda ake faɗa jiki magai.
Ko bayan wannan rahoto na Nasu Armaili Kaya, ma wakilin jihar Kanawa ya jiyo ta bakin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salami ɗan da ke cewa za su yi duk mai yiwuwa don ganin jam'iyyar ta PDP ta gyaru.
Muna gyare-gyare za su gyaru, mun gama zamu ce za PDP so muna zuwa.
Gyare-gyare na kun daɗe kuna yi, yaushe za a gama?
Su ima cewa za mu iya, da gaske muke yi, muna kishin su kuma da su muke yi, in Allah yarda za mu amince
fata. Kamar ɗazuka ce ana boye-boye a harkar gwamnati, kamar kuma kuna boye-boyen abin da ke tsakanin
ku. Gwamnati ta kwada kowa ce, so da ka babu na boye-boye. PDP ce nan, PDP ce na ruwanka, ɗan kotu America na ruwanka.
An ce akwai waɗansu a cikin PDP nan kusoshi da kamar sun tsole mata ido, kuma kuna nema ma ku rasa yadda za ku yi da su.
To suwaye suka ce suwaye na son san su.
Kamar
wani ko ba a magana wuce, ana magana shirya mukamin da ta bashi a cikin ikon Allah ya samu ya san me ainihin hakkin wannan mukamin. Inda kuje ya isa magana Najeriya ya isa. So ai mukamin ne har yanzu yana Abuja ga filaye ga kuɗi ga kuma ainihin goyon bayan Tinubu akan a biya su bukata domin a ƙarfi PDP. Yau Tinubu aiki ya yi fisa aiki ya sa mana ainihin wato tarnaƙi hana motsi ake ba da shi, amma bari lokaci kaɗan zai zai koma tarihi.
Game da ƙudurin dokar harajin Najeriya kuwa, mataimakin shugaban majalisar dajen tare Najeriya sanata Jibrin Ibrahim Barau ne ke cewa wasu ne kawai ke ta ƙoƙarin ganin wata wuta ta ruru.
Ai karatu na biyu da ake kawai dai kowa ya me son ya magana, me gano ba sai magana ba zai magana ba, saboda ai tsarin dokar haraji sai da wato mutum wanda yake da ilimin haraji, to shine yanzu aka tura domin su zo su duba su fiɗa komai da komai. In karatu na biyu ba shikenan wai an gama, a'a nan ne ma aiki ke farawa, kuma an bada dama ne talakawa kowaye matasa malamai kowa ya dau littafansu da duk abubuwan da ya sani tsokacinsa da korafinsa sai je kai akan wannan tsari. Ai ba wanda zai zo ya abinda zai cutar da mutanansa, ai ba wanda zai wannan. Yanzu abinda ake ciki sai ma an san ma me yake menene ma a cikin dokar dewa mutane ba sani ba. Yanzu ne kwamiti zai duba ya tabbatar ga abin da ake ci gashi gashi kuma ya sanar, sannan kuma kan lokacin an riga an ƙara karanta an san me yake ciki. Amma wasu sun zo ka san abubuwa sun lalace, yanzu akwai wanda dama su aikinsu su yi mutane sharri, an ajiye su a ci mutuncin mutane da sauransu. Musulmi ba san shi da ƙage da mutum ƙarya ba da cin mutuncin mutum ba tare da bin tsarin yanda ma abin yake, an san yanda abin yake ba. Tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba, in ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda naka ɗin zai kira don ya taimaka masa ai ba zai zo ba.
Sai dai kuma Hajiya Naja'at Muhammad ta jihar Kano wanda ta jagoranci jerin shugabannin wata sabuwar kungiya mai suna Tauraruwar Arewa ta ce Arewar ce ke kashe kanta da kanta ta hanyar yakin sunkuru.
Tauraron Arewa daman tauraro wanda Allah ne ya ajiye shi a sama ana kiransa da Northern Star. Na farko shin rigingimin nan da muka dinka yi muna karkashe juna, su waye suke cin ribar abun? Idan ba a raba kanku ba ba za a sace ma'adananku ba. Idan ba a raba kanku ba ba za ku gane cutar da gwamna ko shugaban kasa ko sanata yake muku ba. Amma su fatan in suka zo sace muku dukiyar ku kansu a hada yake. Ba ku taba jin an taba dan shugaban kasa ba ko dan sanata ba, sai ku ƴaƴan talakawa kun zama ku ne makamashi da ake tsora tukunya, amma ba da ku ake cin abincin da aka dafa a kanku ba. Mun daina yadda. Daga lokacin da abadan zaka kalli kanka ne kawai a matsayin a wannan na ne wannan ba na bane har abada ba za mu ci gaba ba. Me isa aka hana Attahiru Bafarawa yana gwamna a bari su dauki ma'adanansu na Sokoto? Me isa akan mai zaka bada 15% na abin da ake hakowa amma mu an ji ma a yadda gwamnati ta hako dan mu samu an mai da gurin ta'addanci. Kena cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa karewa suke suna komawa gajeru domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 896 ne su yi sallamar sakin kujerin da daga nan ne kuma za ka ji su shiru kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro mana muryoyi musamman ma da Idris Abdullahi Bako na Ghana da Nasu Armel Kaya na babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimaka wajen ganin masu haramu suna bibiyar abubuwan da kan faru. A madadin su duka ni Isa Lol na garin Ikara ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To a gai da na Ikara sai ku targo gan naku mako mai zuwa domin jin inda shirin zai karkata. Yanzu kuma sai nasiha Juma'a.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Sunana Fani bin Salih. Nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa, kar su kawo barna, kar su kawo tashin hankali. Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. A maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a. Mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah. Da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a. Wassalamu alaikum.
Alaba mu zaman lafiya da hakurin zaman tare. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu sallama ga zarar tashin muhimman kanin labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada Carrie Lake a matsayin wacce za ta jagoranci muryar Amurka. Trump ya ce Carrie za ta jagoranci kafar yada labaran muryar Amurka da ake sauraro a duk duniya, domin tabbatar da cewa an yada muradin Amurka, ciki har da na fadin albarkacin baki yadda ya kamata. Carrie Lake, tsohuwar mai gabatar da shirye-shirye ce a kafar yada labarai a Arizona. Manyan jami'an gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden suna gabas ta tsakiya a wannan makon a kokarin su na tattauna yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma tunkarar rikicin Syria bayan hamfarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO ya yi gargadin cewa shugaban Russia Vladimir Putin na kokarin shafe Ukraine daga taswira, kuma ya buƙaci kungiyar da ta karkatar da ayyukanta wajen kashe kudade don samar da tsaro. Shugaban ya kuma yi kira ga gwamnatocin kasashen kungiyar da su ƙara kasafin kudin soji. Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an diplomasiya sun jaddada buƙatar yin haɗin gwiwa ta kud da kud tsakanin Amurka, Koriya ta Kudu da Japan kan yiwuwar tsige shugaban Koriyan ta Kudu Yoon Suk-yeol. Jami'an sun ce Yoon, wanda za a iya tsige shi daga mukaminsa a ƙarshen makon nan saboda kafa dokar soji da ta jefa ƙasar cikin rudani, ya taka muhimmiyar rawa a ƙawancen da Washington ta kulla da yankin Asiya.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, kamar da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana, abokan aikin mu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin wannan shiri baki ɗansa lokacin da muka saba fitowa a shirinmu na hanti ko kuma a shafinmu na internet voahausa.com. Za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kafin mai sallama, bari mu mika sakon taya murna ga Abubakar Ahmed Muhammad Sani, ɗan lawan ɗin Gumel, da amaryarsa Zainab Muhammad Sani da za a ɗaura wa aure a yau ɗin nan Juma'a da ƙarfe 2 da rana a fadar mai martaba sarkin Gumel. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Zara Fage da ta karanto labarai da Dadi Balawe da ya haɗa shiri da ba da umarni. Alheri ki muku fata alheri, ko ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.